الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه فاتى الدين المسلم شي السلام عليكم ورحمه الله ina godiya ga ubangiji subhanahu wataala wanda ya tara mu a wannan fili mai albarka a yau wannan safiya ta lahadi 6 ga watan ramadan a wannan shekara ta 1426 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina yinin da shine yini na tara ga watan goma shekara ta 2005 miladiya ina godiya ga ubangiji ta'ala da ya bani ansar da ya bani ikon ansa wannan gayyata da aka yi daga kungiyar mata musulmi wato Faman Relation jihar Yobe wannan gayyata an mun irin ta bara a lokaci makamancin wannan a cikin watan Ramadan amma kuma saboda rashin lafiya ban samu damar zuwa ba a yau na zo da wuri na zo tun misalin karfe 9:20 a daidai lokacin da ɗaya bisa ukun wannan taron ba su zo nan nan wajen ba waɗansu dalilai suka fitar da mu daga cikin wannan wuri ne da mai girma mataimakin gwamna wanda shi ne dalilin da muka ɗan zo kuma a makare daga baya matashiyar da aka ce zan yi magana a kai su wane ne mata musulmi ko menene haƙiƙanin mace musulma siffofinta ɗabi'unta halayenta yaya ayoyi na alqur'ani mai girma da hadisan manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka shata yadda ake so ya mace ta kasance wannan shine abinda zamu magana akai a yau na kasa magana zuwa gida biyar kasin magana na farko alaƙar mace da ubangijinta kasin magana na biyu alaƙar mace da kanta a karan kanta kashin magana ta uku alaƙar mace da iyayenta sannan kashin magana ta hudu alaƙar mace da mijinta sannan kashin magana ta biyar alaƙar mace tsakaninta da ƴaƴanta idan akwai sauran lokaci sai in kawo kashin magana ta shida alaƙar mace tsakaninta da ƙawayenta na farko alaƙar mace tsakaninta da ubangiji subhanahu wa ta'ala mahaliccinta ta wannan fuska so ake mace ta zanto mai imani cikakken imani imani da Allah imani da dukkan abin da ya wajaba a yi imani da shi yadda da Allah subhanahu wa ta'ala a matsayinsa na abin bauta ba abin bauta bisa ga cancanta sai shi mahaliccin da ya halicci kowa ya samar da komai ta yi imani da littattafai da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar a zamanna daban-daban da annabawan da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo a lokuta daban-daban ta yi imani da littattafai da mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala mala'ikun da ubangiji subhanahu wa ta'ala ne kadai ya san yawansu tare da bambance sunayen waɗanda alqur'ani ko hadisi ya bayyana sunansu da bambance ayyukansu kamar mala'ika Jibril da wannan suna aikinsa kuma shine jakadan Allah zuwa wajen annabawa don isar da wahayi kamar Mika'il da wannan suna aikinsa kuma shine aka dorawa nauyin kula da saukar da ruwan sama da kuma fitar da tsirrai kamar mala'ika Israfil wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya dora nauyin yin busa a kansa shi zai yi busa ta farko wanda kowa zai mutu kuma shine zai yi busa ta biyu wanda kowa zai tashi a ranar tashin kiyama don hisabi a gaban Allah kamar munkarin da nakir waɗanda su suke yin tambaya ga dukkan mutumin da ya mutu bayan an binne shi a cikin makabarinsa yadda da mala'ikun da suke rubuce ayyukanmu da maganganunmu وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد يدا دوكا أبدا واجب إيمان بشي أنا سمى سمسل ما تزمهك دو أبدا وبنجل سبحانه وتعالى يلسى فاشا أمرت إنطايا دكتك رفع لإيمان توتي درسي أمرت إريسي لإيمان amatayin gaba ta imani ta yadda da shi a matsayin gaba ta imani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana a cikin hadisi sahihi imani yana da bangarori 60 na doriya a wata riwaya yace 70 da yan kai mafi girma daga cikin bangarori imani kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah mafi zama karami a cikin bangarori imani imafatul adha anit tariq kawar da dukkan wani abu mai cutarwa daga kan hanya kamar mutum yana tafiya ya ga kalba ko dutse ko kusa ko dukkan wani abin da idan mutum ya taka zai iya cutuwa abin na iya masa lahani mutum ya tsaya ya kawar da wannan abu ɗaya ne daga cikin ɓangarorin imani to wajibi ne mace musulma ta zama haka ta yadda da dukkan ɓangarorin imani ta yadda da dukkan abin da ya wajaba imani da shi sannan na biyu ta zanto ba ta sakaci wajen sallah salloli guda biyar a yini da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wajabta waɗanda saboda mahimmancin wajabcinsu ba a wajabta su ba a ƙasa irin yadda aka wajabta sauran ibadoji sai da aka yi isra'i da mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam isra'i din ita ce tafiyar dare daga makka zuwa baitul maqdis tafiyar da ta kai tafiyar wata ɗaya idan da za a tafi a ƙasa ko a kan doki ko a kan raƙumi mi'raji din ita ce daga baitul maqdis zuwa sama har zuwa saman bakwai a nan ne inda aka wajabta sallah a daren isra'i da mi'raji don saboda mahimmancinta a karan fari an wajabta ta a matsayin sallah 50 aka rinka ragewa har ka dawo a matsayin sallah 5 ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bana canja zance tana nan duk da adadinta ya dawo sallah 5 amma ladan zai zama ladan sallah 50 ma yubaddalul qawlu ladayya dan bana musanya zance inji Allah subhanahu wa ta'ala wannan ke nuna mahimmancin sallah da haka ubangiji ta'ala ya mayar da ita rukuni daga cikin rukunan musulunci guda 5 da haka mace musulma ba ta sakaci da sallah daga lokacin da ta san cewa ta zama baliga ta san sallah ta zama wajibi a kanta sawun ta yi aure ko ba ta yi aure ba a yadda aka saba a rayuwa ta gargajiya da mace ba ta fara sallah sai an yi mata aure wata ma ko an yi mata aure ba ta fara sallah sai in ta yi haihuwar fari wata ma sai ta yi haihuwa ta biyu to wannan gargajiya ce da al'ada amma a koyarwa ta addini daga lokacin da ya mace ta zama baliga to sallah ta zama wajibi a kanta da sauran wajibai na addinin musulunci takan zama baliga ne kuwa tun daga yar shekara 12 ko 13 wani lokacin ma kafin ta kai haka bayan sallah ta farilla guda 5 a yini wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake tana kankare zunubi tana daukaka darajar bawa mace musulma tana yin salloli na nafila domin salloli na nafila muhimmancin su shine suna cike gibin da aka samu a salloli na farilla salloli na nafila kuma daraja ne mataki ne sallar safa'i da witri ita ce sallar da tafi kowace girma daga cikin sallolin nafila shi yasa manzon Allah baya barinta ko a cikin halin tafiya ko a cikin halin zaman gida daga nan gurin sai raka'atan alfajri wanda manzon Allah yake khairun minad dunya wa ma fiha tafi duniya da abin da ke cikin ta alkhairi daga nan gurin sai sallolin da ake kira ar-rawatib sune salloli raka'a 12 da mutum ke yi a cikin yini wannan hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim cewa dukkan bawa mumuni da zai tsare raka'a 12 a cikin yini Ubangiji ta'ala zai gina masa wani katon gida a cikin aljanna waɗannan raka'o'i 12 a cikin yini mutum zai raka'a 6 a lokacin azhar wato raka'a 4 kafin azhar 2 bayan yayi sallar azhar ko kuma yayi 2 kafin azhar 4 bayan yayi azhar din sannan bayan sallar magriba kuma yayi 2 ya zama 8 kenan bayan sallar isha'i yayi 2 sun zama 10 kenan daga nan sai guda 2 can da ne magana da zu wanda zai yi bayan alfajir ya ke toka kan sallar asubahi raka'a na alfajir kenan kaga sun zama raka'a 12 waɗannan sune ake kira rawatib daga nan gurin sai salatul duha sallan walaha wanda al'adance galibi tsofaffi ne suke yin su amma sallah ce da manzon Allah ya ambace ta da suna salatul awabina sallar masu komawa ga ubangijin su wato alamar mutum yana da karfin imani da kuma kyakkyawan fata na samun shiga aljanna a gaina yin sallar duha manzon Allah ya bayar da zabi ga dukkan mutumin da zai sallar duha wa salatul duha ko dai ya raka'a biyu ko ya raka'a hudu ko ya raka'a shida ko ya raka'a takwas duk abinda mutum ya zaba yayi ya halata ko wata rana ya biyu wata rana hudu wata rana shida wata rana takwas a haka ake yin sallah ta walaha dukkan waɗannan suna cikin salloli na nafila waɗanda suke da matukar falala daga nan gudun sai kiyamul layli sallolin dare ko cikin ramadana ko wajen ramadana sallar dare a bace mai daraja manzon Allah ya ce mafificiyar sallah bayan sallar farilla ita ce sallar da mutum ya yi cikin duhun dare kamar yadda mafificin azumi bayan azumin watan ramadana shine azumin da mutum ya yi shi a cikin watan almuharram wato wata na farko a kalanda ta musulunci wannan hadisi yana cikin sahihu muslim sallar dare tana ɗaukaka darajar bawa ubangiji ta'ala ya yabi masu yinta da cewa tatajafa junubuhum an al-madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun haka kalansa yana nesa da inda shimfiɗar su take domin lokacin da mutum ke tsaye kaga haka kalansa yayi nesa da kan katifar da yake bacci sama da lokacin da mutum yake zaune yad'una rabbahum khawfan wa tama'an suna roƙon ubangijin su don jin tsoron azabar su da kuma kyakkyawan fata na samun rahmar sa wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suna siyarwa daga abin da muka arzuta su fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun ba wata rai da ta san me aka ajiye musu aka koye musu na kyakkyawan sakamako na abin da zai faranta rai a gidan lahira jaza'an bima kanu ya'malun sakamakon irin abin da suke aikatawa dan haka mace musulma tana kokarin ribatar irin waɗannan ayyuka na falala sannan mace musulma an santa da yin azumi na wajibi da kuma yin azumi wanda yake na nafila sannan mace musulma an santa da jin cewa a duk inda take duk inda ta sa kafa tana jin akwai rakaba ilahiyya ta tare da ita abin da ake kira ar-rakabatu al-ilahiyya abinda Allah ya faɗa cikin cewa inna Allaha kana alaikum raqiba a duk inda kuke Allah yana gadin ku Allah yana kiyon ku abinda za ta a can Allah yana kallanta kuma ya sa mala'iku su rubuta abinda ta ce da abinda ta aikata babu yanda za a yi ta bayyana tsareshinta a ɗakin da ba namijinta ba ta bayyana tsareshinta a ɗakin da ba nata ba a gidansu ba saboda tana jin cewa Ubangiji ta'ala yana kallanta kuma ta san cewa manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa cikin hadisi sahihi cewa dukkan matar da ta yaye tufafinta a ɗakin da ba na mijinta ba a gidan da ba na iyayenta ba to kamar ta keta hijabin da ke tsakaninta da mahaliccinta ta san manzon Allah ya faɗa haka don haka tana kaffa a cikin rayuwarta mace musulma tana yadda da dukkan abin da Allah ya kaddara mata a cikin rayuwa abu na farin ciki takan ɗauka cewa daga Allah ne ba dabararta ba ne ba idan abu ya same ta kishiyar farin ciki na bakin ciki kuma takan ɗauka cewa kaddarawar Ubangiji ne ba ta damuwa ba ta jin cewa wani ne ya yi mata ko su wancan ne suka yi mata don manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kawo hoton yadda ya kamata mummuni ya zama a ɗaya daga cikin halayen nan guda biyu mummuni na gari idan alkhairi ya same shi sai ya gode wa Ubangiji baya jingina abin zuwa ga dabararsa sai ya jingina abin zuwa ga falala ta Ubangiji mummuni na gari idan kishiyar alkhairi ya same shi to sai ya haƙuri ya jure baya yin fushi da abin da Allah ya kaddara masa a inda yake cewa ajaban li amri almu'min inna amrahu kulluhu khair in asabathu sarra shakara fa kana khayra Allah wa in asabathu darra sabara fa kana khayra Allah abin mamakin lamarin mu'min al'amuransa gaba ɗaya alkhairi ne in farin ciki ya same shi sai ka ga ya gode wa Ubangiji sai hakan ya zama masa alkhairi tunda Allah ya ce la'in shakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabi lashadid in kun yi godiya cikin dangin nemomi da nake baku zan kara muku amma idan kun bijire kuwa to lallai azabata mai tsanani ce wa in asabathu darra sabara fa kana khayra Allah idan kuwa abin damuwa ya same shi abu mai cutarwa ya same mu ne to sai ya haƙuri haƙurin nan sai ya zama masa alkhairi tunda a wani Allah ya ce innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab
Allah yana cikawa masu hakuri ladan su ba tare da lissafi ba, ba a kidaya wajen lada ga masu hakuri. Dan haka musulmin muna ta san wannan, sai zanto dabi'ar ta shine yadda da dukkan abin da Allah ya hukunta game da ita. Musulmin muna ba ta zuwa wajen boka, ba ta zuwa wajen malamin duba, ba ta zuwa wajen malamin tsibbu dan wata bukatar kanta ko kuma dan ta cutar da yar uwarta. Wannan ba dabi'ar ta bane ba. Ta san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa cikin hadisin da Imam Muslim ya ruwaito, dukkan wanda ya je wajen malamin duba ko boka ya tambaye shi wani abu kuma ya gaskata abinda malamin duban ya faɗa masa, lam tuqbal lahu salatu 40 yawman, ba za a karɓi sallar sa ba ta kwana 40. To sallah kuma ita ce abinda za a fara yawa mutum hisabi a kai ranar tashin kiyama. Idan ta yi kyau ana sa ran sauran ayyukansa su yi kyau, idan ta lalace dukkan ayyuka sun lalace. Ta san cewa manzon Allah ya faɗa cikin hadisin da Imam Abu Dawud ya ruwaito, dukkan wanda ya je wajen boka faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya kafir cewa abinda aka saukarwa manzon Allah tsaya da mu tabbata gare shi. Dan haka ba kai duk zuwa wajen boka ba ko malamin duba, duk abinda take son za ta yi a madadin duba sai ta yi istikhara, dan shine abinda manzon Allah ya bayar a madadin duba. Jabir dan Abdullahi yace manzon Allah ya kasance yana koya mana istikhara irin yadda yake koya mana sura daga cikin surorin Alkur'ani dan mu iya. Abinda yake kira da istikhara neman zabi, kai ne kake son zaka yi aure sai kake son ka san alkhairi ne ko ba alkhairi bane, ke ce wani yake neman ki da aure sai kake son ki san shin akwai alkhairi wajen auren ku da shi ko babu alkhairi, kai ne kake son zaka fara wani aiki ko zaka fara wani kasuwanci sai kake son ka san alkhairi ne ko ba zai zama alkhairi ba, abin ya koyi gare ka, to sai kai istikhara ko ki istikhara kuma abin ba wahala, kuma kai zakai da kanka, ke zakai da kanki, wani baya wa wani istihara. Yadda mutum zai yi shi ne zai sallar nafila raka'a biyu a kowane lokaci ya ga dama, ko da daddare ko da rana. Ko da su malamai suka ce ko da lokacin da aka karhanta yin sallar nafila ne ya halaka kai a raka'a ta farko mutum zai karanta fatiha da qul ya ayyuhal kafirun, a raka'a ta biyu fatiha da qul huwallahu ahad, yayi tahiyya yayi salatu annabi ya sallama, sai karanta du'a'ul istikhara da manzon Allah ya koyar da sahabbai, addu'ar da ake yi ta neman zabi din ita ce Allahumma inni astaghfiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim. Har zuwa ƙarshe ka je wajen malami ya rubuta maka ita ya karanta maka ita har ka iya, ma'anarta ya Ubangiji ina neman zabinka, ina neman ka yi min zaɓi ta hanyar zaɓinka, ina neman ka bani iko ta hanyar ƙudurarka, ina roƙonka daga falalarka domin kai ne masanin bebu, domin kai ne mai falala, falala wadda take mai girma. Ya Ubangiji in ka san wannan al'amari da zan yi alkhairi ne a gare ni cikin addini na da rayuwata, to ka sauƙaƙe min shi in yi shi cikin sauƙi, ka kaddara min shi ka bani ikon yin sa. Ya Ubangiji in ka san wannan al'amari da zan yi, za ka ambaci sunan abin sharri da zai zama min a cikin rayuwata ko addini na da ƙarshen lamari na, to ka kawar min shi, ka kawar da ni gaba da sa, ka canja min alkhairi duk inda yake, sannan ka bani ikon yin sa. Ma'anar abin da ta kawsa kenan. Idan har mutum yayi wannan babu laifi ya so biyu ko so uku, ina nufin ya maimaita so biyu ko so uku, kai yau kai gobe kai jibi, ba mafarki za ka gani ba, za ka ji wani abu ne a cikin zuciyarka nan natsuwa. Idan Allah ya zaɓar maka yin abin za ka ji ka natsu da abin a cikin zuciyarka, idan Allah bai zaɓar maka shi ba za ka ji zuciyarka ba ta natsu da shi ba. Kar ka jina a kan so na abin ko rashin so, a'a natsuwar zuciya, don akwai lokacin da kana sama ba amma zuciyarka ba ta natsu da shi ba, dai idan ka gina a kan so wannan baya nuna Allah ya zaɓar maka, don dama kafin ka yi istikhara kana so. Natsuwar zuciya ake nema, to da zaran ka samu natsuwar zuciya to Allah ya maka zabi, da zaran ka ji zuciyarka ta kai ta komo to Ubangiji ta'ala bai nufi ka da kai wannan abu kenan, bai maka zaɓin wannan abu ba, sai ka yi kokarin ka yanke shi ka haƙura da shi, duk da zuciyarka tana so ka haƙura da shi. To wannan shine wajibi ga mutum abinda zai yi a madadin duba a madadin zuwa wajen doka. Mace musulma takan lurinci tufafi da ya kamata ya mace musulma ta sa a matsayinta na budurwa ko bazawara ko matar aure, a matsayinta na 'yar makaranta, a matsayinta na ma'aikaciya, takan sanya tufafi da shari'ar musulunci ta amince mace ta sa lokacin da za ta fita daga gida. Tufafin da zai rufe jikinta ba inda zai bayyana sai fuskarta da tafin hannunta, tufafin da ba na kwalliya ba, sannan babu ƙanshin turare ta tare da ta, ba ta sanya turare lokacin fita domin haramun ne sanya turare lokacin fita. Takan sanya tufafi na musulunci. Mace musulma ba ta keɓanta inda babu kowa daga ita sai namiji, tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ba yanda za a yi ɗa namiji ya keɓanta a wurin da babu kowa daga shi sai mace face sai shaitan ya zama na ukunsu. Mace musulma ba ta yin tafiya daga garin da take zuwa wani gari ita kaɗai, dole sai da mijinta ko muharraminta. Direba ba muharrami ba ne sai dama in akwai dangantaka ta jini da ya kamata ya zama muharrami. Da haka ka'idar musulunci dole sai da muharraminta ko mijinta. Kuma haka manzon Allah ya faɗa cikin hadisi. Wani cikin sahabbai ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, an rubuta ni cikin sojojin da za su je yaƙi, ga matata kuma za ta je aikin hajji, ko babu wani muharrami tare da ita, yaya za a yi? Sai manzo Allah ce in talik wa sujja ma amratik, tafi daga cikin sojojin jihadi je ka tafi aikin hajji tare da matarka, tunda ba muharramin da zai tafi tare da ita. Aka cire shi daga cikin sojojin da za ta fi jihadi. Da waɗannan ababai da na ƙidaya, ababai da in kun lura da su alaƙa ce ta tsakanin mace da mahaliccinta. Yayin da za ta yi ɗaya daga cikin wannan, ba ta neman izinin mijinta, ba ta neman izinin uwanta, ba ta neman izinin mahaifinta, ba ta gada kafara da ma'unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya kafir cewa abinda aka saukarwa manzon Allah tsaya da mace tabbata gare shi. Don haka ba ta yi duk zuwa wajen boka ba ko malamin duba. Duk abinda take son za ta yi a madadin duba sai ta yi istikhara, don shi ne abinda manzon Allah ya bayar a madadin duba. Jabir ɗan Abdullahi ya ce manzon Allah ya kasance yana koya mana istikhara irin yadda yake koya mana sura daga cikin surorin Alkur'ani dan mu iya. Abinda yake kira da istikhara neman zaɓi. Kai ne kake son za ka yi aure, sai kake son ka san alkhairi ne ko ba alkhairi ba ne. Ke ce wani yake neman ki da aure, sai kake son ki san shin akwai alkhairi wajen aurenku da shi ko babu alkhairi. Kai ne kake son za ka fara wani aiki ko za ka fara wani kasuwanci, sai kake son ka san alkhairi ne ko ba zai zama alkhairi ba, abin ya koyi gare ka. To sai ka yi istikhara ko ki yi istikhara, kuma abin ba wahala. Kuma kai za ka yi da kanka, ke za ka yi da kanki, wani baya wa wani istihara. Yadda mutum zai yi shi ne zai sallar nafila raka'a biyu a kowane lokaci ya ga dama, ko da daddare ko da rana. Ko da su malamai suka ce ko da lokacin da aka karhanta yin sallar nafila ne ya halatta kai. A raka'a ta farko mutum zai karanta fatiha da kulli ayyuhal kafirun, a raka'a ta biyu fatiha da kulli huwallahu ahad. Yayi tahiyya, yayi salatu annabi ya sallama, sai ya karanta du'a'ul istikhara da manzon Allah ya koyar da sahabbai. Addu'a da ake yi ta neman zaɓi din ita ce Allahumma inni astaghfiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim. Har zuwa ƙarshe ka je wajen malami ya rubuta maka ita, ya karanta maka ita har ka iya. Ma'anarta, ya Ubangiji, ina neman zaɓinka, ina neman ka yi min zaɓi ta hanyar zaɓinka, ina neman ka bani iko ta hanyar ƙudurarka, ina roƙonka daga falalarka, domin kai ne masanin gaibu, domin kai ne mai falala, falala wadda take mai girma. Ya Ubangiji, in ka san wannan al'amari da zan yi alkhairi ne a gare ni cikin addinina da rayuwata, to ka sauƙaƙe min shi in yi shi cikin sauƙi, ka ƙaddara min shi, ka bani ikon yinsa. Ya Ubangiji, in ka san wannan al'amari da zan yi, za ka ambaci sunan abin sharri da zai zama min a cikin rayuwata ko addinina da ƙarshen lamarina, to ka kawar min shi, ka kawar da ni gaba dansa, ka canja min alkhairi duk inda yake, sannan ka bani ikon yinsa. Ma'anar abin da ta ƙunsa kenan. Idan har mutum ya yi wannan, babu laifin ya yi sau biyu ko sau uku. Ina nufin ya maimaita sau biyu ko sau uku, kai yau, kai gobe, kai jibi. Ba mafarki za ka gani ba, za ka ji wani abu ne a cikin zuciyarka na natsuwa, idan Allah ya zaban maka yin abin zaka ji kana tsada abin a cikin zuciyarka, idan Allah bai zabar maka shi ba zaka ji zuciyarka baka natsu da shi ba. Karka gina akan so na abin ko rashin so, a'a natsuwar zuciya, dan akwai lokacin da kana san abu amma zuciyarka bata natsu da shi ba, dai idan ka gina akan so wannan baya nuna Allah ya zaba maka, dan dama ka funke iftikara kana so. Natsuwar zuciya ake nema, to da zaran ka samu natsuwar zuciya to Allah ya maka zabi, da zaran ka ji zuciyarka ta kai ta komo to Ubangiji Ta'ala bai nufi ka da kai wannan abu ba kenan, bai maka zaban wannan abu ba, sai kai kokarin ka yanke shi ka hakura da shi, duk da zuciyarka tana so ka hakura da shi. To wannan shine wajibi ga mutum, abin da zai yi a madadin duba, a madadin zuwa wajen boka. Mace musulma takan lalanci tufafi da ya kamata ya mace musulma ta sa a matsayinta na budurwa ko bazawara ko matar aure, a matsayinta na 'yar makaranta, a matsayinta na ma'aikaciya, takan sanya tufafi da shari'ar musulunci ta amince mace ta sa lokacin da za ta fita daga gida. Tufafin da zai rufe jikinta ba inda zai bayyana sai fuskarta da tafin hannunta, tufafin da ba na kwalliya ba, sannan babu ƙanshin turare ta tare da ita, ba ta sanya turare lokacin fita domin haramun ne sanya turare lokacin fita. Takan sanya tufafi na musulunci, mace musulma ba ta keɓanta inda babu kowa daga ita sai namiji, tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ba inda za a yi ɗa namiji ya keɓanta a wurin da babu kowa daga shi sai mace, face sai shaitan ya zama na ukunsu. Mace musulma ba ta yin tafiya daga garin da take zuwa wani gari ita kaɗai, dole sai da mijinta ko muharraminta. Direba ba muharrami ba ne, sai dama in akwai dangantaka ta jini da ya kamata ya zama muharrami. Lahadar ka'idar musulunci dole sai da muharraminta ko mijinta. Kuma haka manzon Allah ya faɗa cikin hadisi, wani cikin sahabbai ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, an rubuta ni cikin sojojin da za su je yaƙi, ga matata kuma za ta je aikin hajji, ko babu wani muharrami tare da ita, yaya za a yi? Sai manzon Allah ce, in talik wa sujja ma'a imra'atik, fita daga cikin sojojin jihadi je ka tafi aikin hajji tare da matarka, tunda ba muharramin da zai tafi tare da ita. Aka cire shi daga cikin sojojin da za ta fi jihadi. Duk waɗannan ababai da na ƙidaya ababai ne da in kun lura da su alaƙa ce ta tsakanin mace da mahaliccinta. Yayin da za ka yi ɗaya daga cikin wannan, ba ta neman izinin mijinta, ba ta neman izinin uwanta, ba ta neman izinin mahaifinta, ba ta neman izinin shugabanta ma'aikata, don za ta yi sallah, don za ta yi azumi, don za ta yi ƙiyamul layli, don za ta yi waɗannan al'amura, duk gaba ɗayansu ibada ne na tsakaninta da mahaliccinta. Sai dai in abu ya zama nafila, to dukkan aikin nafila miji yana da haƙƙi akan mace cewa sai ta nemi izinin sa, musamman in ya ci karo da lokacin yana da buƙatar ta kan wani aiki da za ta yi masa, ko yana da buƙatar ta a karan kanta. Amma duk abin da yake wajibi ne ba nafila ba, to ba ta buƙatar neman izinin miji ko mahaifinta kafin ta aiwatar. Ko miji yana so ko baya so dole ta yi, domin haƙƙin Allah shine abin da yake wajibi mace ta gabatar da shi akan haƙƙin kowa a sararin duniyar nan. Bangare na biyu, alaƙar mace da kanta. Alaƙar mace da kanta a musulunci, na farko ana son mace ta zama mai tsafta, tsaftar jiki, tsaftar tufafi, tsaftar mahallin da take zaune. Ina nufin mahalli ya shafi gida, gida ko ya ƙunshi falo, ya ƙunshi ɗaki, ya ƙunshi kicin, ya ƙunshi ban ɗaki, duk wannan yana cikin kewayen inda mace take zaune. Dan mace ta zama mai tsaftar jiki lokacin da za ta fita, amma a je gidanta a ga ɗakinta da datti, a ga kicin ɗinta da datti, ban ɗakinta da datti, wannan kazama ce ba mai tsafta ba ce ba. Mai tsafta ita ce wadda ta zanto mai tsafta a dukkan waɗannan ɓangarori, tsaftar jikinta da tufafinta da mahallin da take zaune. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin tsafta a cikin hadisai masu ɗumbin yawa. Tsaftar tufafi ɗin da tsaftar jiki, ayoyi na Alƙur'ani sun yi ishara zuwa ga tsafta. Ubangiji Ta'ala ce, wasiyabaka fatahhir, inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbu al-mutatahhirin. Akwai mazajen da suke son tsafta, Allah yana son masu tsafta. Akwai mazajen da suke son tsarki, Allah yana son masu tsarki. Ubangiji ya ce, tufafin ka tsarkake su. Manzon Allah ya ce, wajibi ne kan kowane musulmi duk ƙazantarsa Allah ya kalle a ce ya yi wanka, akowane mako. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana haka cikin hadisi masu dumbin yawa. Urwa ibn Zubair dani na Asma bint Abi Bakr Siddiq, Allah ya kare da gare ta, wanda Asma ita ce yayar Ummu na Aisha matar Annabi, yace wa inna la nasma'u darbaha bi siwak, yace muna wasa a gidan Ummu na Aisha, yace da dama abin da yake jan hankalin mu motsin aswakin ta lokacin da take tsaka sai hakoranta Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisi na cikin Sahih Muslim. Ita Aisha da kanta take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana la yaqud laylan wala naharan fayastatis illa tasawwaka qabla an yatawadda. Manzon Allah bai taba kwantawa barci ya farka ba, da daddare ko da rana fati sai ya tashi da aswaki a bakin sa yana kwasa sai hakoranta kafin ya alwala. In dai ya barci ya farka ko gingiki ya farka sai ya dauko aswaki ya kwasa hakoransa. Saboda barci na sa yawun bakin kai canja ko yaya minti goma ne, minti goma sha biyar ne, to kaga shi manzon Allah na yi, Ummu na Aisha na yi, wato shi da matarsa duk suna yi kenan. Da haka yana bukatar tsafta. Wata rana manzon Allah na zaune a cikin masallaci sai ya ga wani mutum gashin kansa an rikide, ga datti gashi kuma bai taje gashin kansa ba, sai ya nuna shi da hannu, wato yana umartarsa, yana masa magana da hannu irin maganan bebaye, dan kare masa magana da baki jama'a su je masa fallasa, yana masa haka, wato fita ka je ka wanke kanka, gyara gashin kanka. Sai mutumin ya fita ya je wanke gashin kansa, ya gyara gashin kansa, ya taje ya gyara gemansa, sannan ya shigo cikin jama'a. Sannan sai manzon Allah ya ce haba haka ba yafi ba mutum ya zo kansa da gemansa a gyare, ai yafi sama da ya zo cikin datti cikin jama'a. Sai malamai suka ce to kun san cewa dai da tsaftar namiji da tsaftar mace wanne ne muhimmanci? Ku fara ni namiji, in ya zanto namiji bai kyale sai haka ba, to ina ga mace min ma bi aula. Namiji kansa an ce ya gyara gashin kansa kar ya bar shi a lalace, ya gyara gashin gemun sa kar ya bar shi a lalace, to ina ga mace min ba bi aula ta zanto mai kula da gashin kanta, ta zanto mai tsaftace jikinta, ba a san mace ta zanto kaza ma a karan kanta. Mutunci ya ci karo da kazanta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafa waɗannan al'amura yace dukkan su suna daga cikin tsarki na musulunci. Abu na farko yanke farci. Abu na biyu aske gashin hamata. Abu na uku aske gashin gaba. Kuma ya nuna cikin wani hadisi gashin hamata da gashin gaba ya kamata cikin kowane kwana 40 na ce mutum ya yi aski. Abu na hudu manzon Allah ya ce aske ko kuma wanke dukkan wata mahada ta gaba inda yake zama wurin matattara ta datti. Mahadar gaba yanzu idan ka lura da mahadar ka tana wurin gwiwar hannu, daidai nan wurin yakan zama wurin datti, haka gwiwar ka ta kafa daidai nan wurin yakan zama wurin datti, matse matsan cinyoyi yakan zama wurin tara datti, hamata yakan zanto wurin tara datti, gindin wuyanka yakan zanto wurin tara datti, hanci yakan zanto wurin tara datti. Manzo Allah ce dole ne musulmi ya rinka bibiyar waɗannan wurare, yana gyara su, gindin kunne dole ne da tara datti. Ko wanka mutum ya je idan ka zami ne, idan ya wanka ya dawo za a gane, dan taba kunnen sa gaji za a ga ka kwakwalo datti, sai da kuma kai maka kai kazanta, dan ka nuna masa kai tsafta ne, sai ka dan samu hankisa ka ko tishu a hannunka ka ce ka gani kai kazami ne, ka nuna masa. Ma'ana dole sai mutum yana lura da waɗannan wurare, mace sai tana kula da irin wannan, in ba haka ba sai ki zama ku saka a wurin mijinki. Dai idan namiji ana buƙatar haka, ina ga mace dole ana buƙatar ta zama mai kula da irin waɗannan ababe. Amma wani sai zauna farce din nan mata bata kula cewa farce ya girma ta yanke shi, ko farce na kafa ko na hannu, zako zako kamar kyanwa, ba abin da ya dame ta. Sannan kuma sai zama wurin matattarar datti, da shi za ta rinka yanke yanke a yanzu lokacin azumi din nan, da shi za ta zo ta yanke yanke salat. Ya za a ci sarar tinki a ji daɗi da wannan barci zako zako a hannunki, domin ki gani da kanki fa, ko da yake tun da kin ji na faɗa za ki rufe, ba komai rufe don rufin a ba komai. Amma dai ko shakka babu dai wannan ba abu ne mai kyau ba, ya kasance kawai an bar farci haka zako zako ko na hannu ko na ƙafa. Da haka mace musulma za ta zanto mai tsafta, mai tsaftar jiki, mai tsaftar gida, mai tsaftar komai da komai, ya zanto a tsaftace. Kuma ku sani cewa tsafta ɗin yana daga cikin rukunin aure. Sannan mace musulma za ta zanto mai kwalliya. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya taba ganin wata mace hannunta fari sal sai ya tambaye ta kina da miji tace eh yace kuma hannunki fari sal ko lalle babu ko kunshi babu sai ta ce hannun namiji ashe mutum musulma na bukatun yin lalle kuma ya kasance ta iya zabar design mai kyau amma bata iya bata zabo ta taya ta zaben design mai kyau ko ta sa miji ne taya ta zaben irin wanda yake so ya gani a jikinta a hannunta ko a kafarta babu laifi shi kuma ya karfafe ta akan haka ko da yake wani lokaci akan samu matsala wajen wadansu mazajen ko da matarsa ta yi lalle baya yabawa ko da matarsa ta yi kitso baya yabawa wadansu mazan suna da wannan matsalar ta yi kitso baya ganewa ko ta yi kitso ko bace ba ta je gyaran gashi ta dawo baya yabawa to wannan yana konawa musulai da yawa daga cikin mata wannan yana konawa musulai kai da za ka karfe ta idan ta yi kitso ta dawo ka ce wai 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 ka gaskiya kika nan yayi kyau wace ce kai gaskiya wannan ni zan biya ya kamata duk wata ta zo kai Jista TV ni zan zo ya kamata kai wannan sai ka kara mata kwarin gwiwa wace ce kai wannan lallan gaskiya ta iya wai ya kamata a nemo ta to irin wannan yana da kyau amma ta yi ta fito da hannun ta dan yi wasa da shi haka a gaban ka wai dan ka gani kamar yadda ake kallon wata din irin wata dan ya tsaya kai kuma ba ruwan ka ba abin da ya dame ka hakikanin gaskiya ka kashe mata gwiwa wannan ba daidai bane ba abu na gaba mace musulma a karan kanta ana son ta zanto mai tsakatsakiya wajen abincinta wajen ci da sha da tufafi ta zanto mai bi tsakatsakiya cikin tsarinta na gudanarwa abinci ta zanto mai bi tsakatsakiya a abin sha haka a tufafi wannan ne zai ba ta lafiyar jiki wannan ne zai ba ta karfin jiki wannan ne zai sa ta zama mai nishaɗi wannan ne zai sa ba za ta yi nauyi da yawa ba wannan ba duk malaman musulunci suke faɗa a cikin rubuce-rubucensu kar ku ɗauka cewa a cikin rubuce-rubucen ƴan boko na karanto ko alama duk a cikin littattafai na addinin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce yace ma mala adamiyun wi'an sharran min batnihi dan adam bai taba cika wani mazubi mafi sharri ba sama da cikinsa ba wata container da dan adam ya taba cikawa mafi sharri a duniya sama da ciki bayan kana la muhalata fa'ilan in ya zanto dole sai mutum ya cika ciki din to ga yadda zai yi cika ciki din fasalusun li ta'ami kashi daya ya sa abinci wasalusun li sharabihi kashi daya ya sanya ruwa wasalusun li nafasihi kashi daya ya bar wa numfashi wannan hadisi ne ingantacce wanda Imam Ahmad ya ruwaito shi wato ya zanto cewa mutum yana tsara cikin sa a haka kar ya zanto mai hadama wajen cin abinci zai ba mutum lafiyar jiki zai ba shi kuzari zai ba shi nishadi zai ba shi damar motsi na zirga-zirga cikin sanyoyi kuma zai sa cutuka da dama ba za su shiga jikinsa ba sannan ya tabbata daga Umar dan Khattab yake fadakar da mutane wata rana ce iyyakum wal bitana fi at-ta'am wa sharab ku kiyaye cika ciki da abinci da abin sha fa innaha mufsidatun lil jasadi cika ciki a take da abinci da abin sha yana lalata jikin dan adam murisatul lisatam yana gadar da wato cuta da jikin dan adam muksilatun anis salati kuma yana gadarwa da mutum kasala wajen sallah da sauran ibadoji wa alaikum bil qasdi fihima idan to kuna bin tsakatsakiya wajen abinci ko abin sha fa innahu aslahu lil jasad ya fi sa jiki ya samu lafiya wa abadu anis saraf kuma ya fi nisantar da almubazzaranci karshe ma dai ubangiji ta ala cewa wa kulu washrabu wala tusrifu ku ci ku sha kar ku zanto masu israfi abinda ake nufi israfi wato almubazzaranci da haka mace musulma ana son ta zama haka mace musulma ana son ta zanto mai kula da ilimi ilimi na addinin musulunci da ilimi na rayuwa wajibi ne wace musulma ta kula da ilimi domin ilimi shi ne dan adam dan adam bangare biyu ne gangan jiki wanda yake ginuwa da abinci da abin sha da iskan da dan adam ke shaka da kuma wurin zama kayatacce mai kyau daga nan gurin sai kuma ruhi rai wanda kuma yake ginuwa a sakamakon ilimi tatacce da mutum zai samu ilimi na addini da ilimi na zamani shi yasa wani da hikima ke cewa lisanul fata nisfun wa nisfun fu'aduhu ولن يوقع إلا سورة اللهم والدمي وتزوش أن هذا أنت تربي لكم كما شيري سورا جيكين دان هذا أبن ليس أكهر في سورا أما دين زوش أن هذا أنت تربي جيكين دان هذا لبادا زوش أن هذا ما أبن ليس راية دا إتسا إلم إلا من الدين المسلم شي دا إلم نرامل دولني كسان شيما كتنا بعد كنا واغا مدول أنا بانجاي tun a gida ya zanto iyayen sun dora mata karatu na addini da ilimi na zamani da aka kawo ta gidan aure miji kuma ya ci gaba daga inda iyayen suka tsaya in ta samu sukunin yin karatu a gida ya wa ni'mat ba ta samu sukunin yin karatu ba sai miji ya sa ta karatu na karatu wanda za ta yi koda tana babba ba a girma da yin karatu kuma shi karatu kullum in ka ce yanzu na yi girma da yinsa to ka bari aka yi wata daya sai kai da na sanin ina ma na fara tun wannan da ya wuce aka yi shekara daya sai ka ci ziya tsaye na ma na fara tun shekara da ta wuce idan an ci sa'a ta yi karatu yar mataki na karatu har ma ta samu wata takardar shaida ta karatu diploma ko degree na ɗaya ko na biyu duk wannan baya nuna an wuce karatu dole a gida tana da tsari na karatu tana da wani rukuni a cikin ɗakinta wanda ta ware na littattafai wanda take nazarinsu lokaci bayan lokaci kaset da take sauraron su dan haɓaka ilimin ta video ko audio kaset wadanda take yawan sauraron su dan ci gaban kwakwalwarta tana da tsari na sauraron waɗansu shirye-shirye masu amfani a gidan radio ko television wadanda suke da alaka da addini ko noma ko kiwo ko kiwon lafiya ko wayewa ko zama na duniya ko rayuwa ko tarbiyyar yara gidajen television da radio din nan gida Najeriya ko na waje gwargwadon matakin ilimin da suke da shi da yarukan da suke ji waɗanda za a tsara suke ba ta bari lokuta su tafi a banza ba tare da ta karu ba wato su yi ta wucewa a shirme ko cikin abin da ke bayar da amfani ko kuma amfaninsa ya zama ɗan kankane matuƙa ƙwarai da gaske dole ana son mace musulma ta zama da wannan sannan mace musulma ita ce wadda take ƙwarewa wajen zaɓar ƙawaye na gari tun lokacin da take budurwa haka da bayan ta riga ta zama mace babba matar aure tana budurwa ƙawayenta na gari ne haka bayan ta zama matar aure ma ƙawayenta na gari ne aboki a wurin ɗa namiji da ƙawa a wurin ɗa mace suna da tasiri wajen wani irin salon rayuwa mutum yake ɗauka shi yasa wani mai hikima ke cewa anil mar'i la tas'al fa sal an qarinihi wa kullu qarinin bil muqarin yaftadi idan ka tashi sanin mutum baka san shi ba nema abokinsa in ka san abokinsa to ka san shi mana in ka ga banza ne abokin to shi ma wancan ne ya zo ne ya zo banza in ka ga da zatsai ne to ko shakka babu wancan zai zama da zatsai da haka ya kamata abokinka ya zama na gari abokinka ya zama mai himma da ƙwazo ya kamata ƙawarki ta zama ta gari ƙawarki ta zama mai himma da ƙwazo so ake abokinka ya ƙara maka imani da takawa da tsoron Allah ka koyi abin kirki ka tare da shi in ka manta alheri ya tunatar da kai in za ka yi sharri ya hana ka so ake ƙawarki ki koyi alkhairi ta tare da ita kuna taimakekeniya wajen ayyukan alkhairi ke da ita in kin manta alkhairi ta tunatar da ke in za ki yi sharri ta yi miki wa'azi ta tunatar da ke ta nuna miki ba kyau ba ƙawa ba ce ba wanda za ta rinka zuwa ita ba ta haifa za ta ba shi shawara na gari kishi ba ya sa ta bayar da gurguwar shawara wajen kula da ɗan da ba ita ce ta haifa ba sannan mace musulma ta gari takan zanto mai nuna ƙauna ga mijinta fata yaɗa sirrinsa ga sauran mutane ba ta kai kukanta wajen iyayenta domin idan tana yawan kai kuka wajen iyayenta za ta zo ta shirya ita da shi iyayen kuma suna ci gaba da jin haushinsa akan kukan da ta kai sannan mace musulma takan tsaya tare da miji cikin abin da yake tare da shi na farin ciki kamar yadda take tsayawa tare da shi cikin abin da yake tare da shi na baƙin ciki ba ta ja da baya idan yana cikin matsala za ta tsaya ta taimaka mishi har ya fita daga cikin matsala za ta kada ƙafa gwiwarsa a cikin rayuwa kuma za ta taimaka mishi da shawarwari na gari kuma na biya tambayoyi da yawa mace musulma game da ƴaƴanta ana son ta zama mai ji cewa ƴaƴa amana ce ta Allah a hannunta da Ubangiji ta'ala ya ɗaura a hannunta kuma zai mata tambaya akan ranar tashin kiyama dole ne ta tarbiyyance su don Allah ya ce ya yi halabi da amalin ko an fusa kuma a halikun nara ya waɗanda suka yi imani ku tsare kanku ku tsare iyalinku daga wuta takan yi ƙoƙarin kula da 'ya'yanta takan nuna musu rahama da jin kai da tausayi, takan nuna musu soyayya, ba ta bambanta tsakaninsu da maza da mata duk ɗaya ne a wajenta. Takan yi musu addu'a ta gari a lokuta da take sa ran ansa addu'a. Takan tsara musu lokutansu, lokutan tafiya makaranta a kan kari, da lokutan tafiya islamiyya a kan kari, da lokutan hutunsu, da lokacin wasansu, da lokacin yin barcinsu, da kuma lokacin yin bita na karatunsu. Takan karkasa awanninsu, yaushe ya kamata su kwanta barci, yaushe ya kamata su farka. Takan lura da lokuta na ibadarsu, a gaban idanta suke cin abinci, a wani tsari ya kamata su zauna zaman cin abincin, ta tabbatar sun wanke hannu kafin su ci, sun yi bismillah kafin su fara, sun ɗauke kwanukan sun mayar inda ake ajewa, sun yi hamdala bayan sun kammala, sun wanke hannu bayan sun kammala. Takan koya musu kowane irin tsari, takan koya musu tsaftace jikinsu, tsaftace tufafinsu, tsaftace ɗakinsu da suke kwana, kula da shimfiɗinsu. Duk mutum musulma ana son ta zama haka. Takan taya su zaɓen abokanai na gari idan maza ne, ko zaɓen ƙawaye na gari idan mata ne. Ba yadda za a yi ta ƙyale ƙawayenta tana yin ƙawance da yaran da bata san ko su waye ba, ko ɗanta na yin abokanai da ‘ya’yan da bata san gidajensu ba. Ita take zaɓen abokanan don ta san gidajensu, gida ne na gari da ake lura da tarbiyya, irin yadda ita take lura da tarbiyyar ‘ya’yanta. Ba za ta yadda ba, ita tana ƙoƙarin gina tarbiyya, ta ƙyale ‘ya’yanta na cakuɗuwa da yaran da za su rusa tarbiyyar da take ginawa ita da mijinta. Mace musulma na son ta zama haka. Sannan mace musulma tana ƙoƙarin ɗorawa ‘ya’yanta darasi na tarbiyya, gaskiya, riƙon amana, jarumta, tausayi, san juna tsakankanin junansu, girmama duk wanda ya girme su, ko da ba gidansu ɗaya ba, ballantana yayyensu, ballantana iyayensu, ballantana abokanan mahaifinsu, ballantana ƙawayen mahaifiyarsu. Takan koya musu kunya, takan koya musu dukkan wani hali na gari, takan koya musu ziyarar dangi a lokutan ziyara kamar ranakun juma'a, lokutan karamar sallah da babbar sallah. Takan koya musu lokacin farin ciki su je su taya murna. Takan koya musu lokacin jaje su je su jajinta idan wani abin jaje ya faru. Tun suna ƙanana ba su san ma me yasa ake taya farin ciki ko ake taya jaje din ba, don su tashi sun saba da irin wannan. Mace musulma takan haddace waɗannan al'amura ta bididdiginsu, takan ɗauka cewa ‘ya’yanta su ne mafi muhimmancin abu a wajenta bayan mijinta, don haka ba ta sakaci da su, ba ta danka tarbiyyarsu kaɗai a hannun makaranta, ko ta danka tarbiyyarsu a hannun talabijin, ko ta danka tarbiyyarsu a hannun satellite, ko ta danka tarbiyyarsu a hannun ‘yan wasan kwaikwayo. Ba ta yadda da wannan ba, ba ta yadda da kallon fina-finai a gidanta, sai waɗanda ta nutsu cewa ba su da hatsari dangane da tarbiyyar yara. Wannan shi ne halin mace musulma ta gari dangane da kula da ‘ya’yanta. Ɗan’uwan musulmi, abubuwan da na so in faɗa suna da yawa, to amma kuma lokaci ya tafi da yawa. Ga shi kuma na cikin wata Ramadan, waɗansunku da yawa a ranar suke, sannan kuma ga tambayoyi, idan na ce zan ci gaba, kila tun kuna fahimta kuna riƙewa har za ku zama kwaye riƙewa. Abin da ya kamata shi ne in dakata a nan wurin, abin da na faɗa ya zama daidai, Ubangiji Ta'ala ya sa mu yi tare a cikin lada mu duka. Abin da kuma na yi kuskure ko tuntuban harshe, Ubangiji Ta'ala ya yafe mu, kuma Ubangiji ya nuna mana kura-kuranmu don mu gyara. Warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Na faɗa a baya cewa yana daga cikin abinda ake gane mace musulma ta gari da shi a ga ta ƙware wajen zaɓen ƙawaye. A can na ce ta zaɓi miji na gari, to kuma dole ne ta zaɓi ƙawaye. Zaɓen ƙawaye ko yakan gini ne duk lokacin da za ka zauna da mutum a kan abinda za ka ƙaru da shi ta fuskar addini da kuma rayuwa ta gari, ba kawai rayuwa ta kyale-kyale cikin duniya ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce, inda yake cewa masalu al-jalis as-salih wa jalis as-su' ka hamil misk wa nafiq al-kir. Yace misalin abokin zama na gari da abokin zama wanda ba na gari ba kamar mai ɗauke da turare ne da mai rula zuga zigi a makera, shi wanda yake dauke da turare ko dai ka saya a wajen shi ko ya baka kyauta ko in kana tare da shi ka ji kanshi baka yin hasara. Amma wanda yake rula zuga zigi a makera kuwa ko dai ya buke ka da kura ya kona ka da tarzatsi ko kuma ka rinka jin warin makera ta tarzatsi, to haka manzon Allah ya bada misali tsakanin aboki na gari da wanda ba na gari ba. Aboki na gari shine mai dauke da turare, ka sai turare kaga aboki na gari idan ka ce baka shawara ta gari ba inda za a yi hayyace ka zai baka shawara ta gari, zai faɗa ma gaskiya ko baka so, kawa ta gari za ta faɗa miki gaskiya ko baka so, to shine ka sai turare kenan dan ka ne ma sannan aka baka. Ko ya baka kyauta aboki na gari zai maka nasiha ko da baka nema ba, kawa ta gari za ta baki nasiha ko da baki nema ba, to kin ga anan gurin kamar mai turare wanda ya baka ba tare da ka saya ba, ko kuma ka ji kanshin ko da bai baka ba. Aboki na gari halinsa na gari da kake gani yau da gobe sai koya ko da bai tsaya maka nasiha ba, irin yadda kawa ta gari in kina tare da ita hali na gari da kike gani sai ki koya ko da bata taba koya miki ba. To haka manzo Allah ya bada misali. To amma idan mutum yana tare da aboki wanda yake ba na gari ba, kina tare da kawa wadda ba ta gari ba, to abin da yake faruwa shine kawo mai zuga zugi a makera. Mai zuga zugi a makera ko dai ya kona ka da wuta ko kuma ka rinka jin warin makera ta tarbisi, to kawa ta gari za ta daura ki akan dabi'ar banza, hali na banza, ko kuma ke da kanki ki koya ko da ba ta taba cewa zo ki ba. Dan haka nan gurin aboki na da tasiri ta tare da mutum. Shi yasa manzo Allah ya faɗa cikin wani hadisi, innamal mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil, mutum ya tarayi ne akan addinin abokinsa, kowa ya duba ya ga wa ya kamata ya zama abokinsa. Ita kuma abota ana gina ta ne akan akan san Allah, akan san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, dan Allah madaukakin sarki ya ce al-akhlaqu yawmaidhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa muttaqin. Idan baki zaɓi kawa ta garba, kika zaɓi kawa wadda take ba ta garba, kullum sai ki ga zaman ku shine ni da mutane da gulma da annabimanci da ƙarya da zage-zage da shiga haƙƙin mutane, da kun zauna a wuri ko biyu in ta uku ta taho kafin ta zo kun ƙare mata kallo, wace atamfa ta sa, wani takalmi ne a kafanta, wani yari ne a kunnenta, wani zobe ne a hannunta, wani aurolo ne a hannunta, a hanya kafin ta zo kuna yi da ita, da zaran ta zo kuma shikenan a gaisa a yi shiru. In wata ta taho kuma sai a haɗu da ita kuma a yi da waccan da ta taho ta huɗu, to kun ga wannan ba kawayen arziki ba kenan. To waɗannan suna da tasiri, kuma waɗansu ƙawaye ɗin waɗanda ba na gari ba sukan zuga wata ƙawa har ta kashe aurenta tsakaninta da mijinta. Kuma abinda waɗansu ba sa ganewa shine bayan sun zuga cikin kashe aure tsakaninka da mijinka sai su je su nemi mijin, haka tana faruwa. Wata za ta zuga ki dan ta nemi mijin daga baya, wata za ta zuga ki dan ita tana waje Ubangiji Ta'ala bai sa ta samu miji ba, ki fito ku zama ɗaya ke da ita, don haka tana faruwa. To a nan wurin dole sai kin zaɓi ƙawa ta gari wadda za ta rinka faɗa miki gaskiya, wadda ba za ta rinka haɗa ki faɗa tsakaninki da mijinki ko ƴan uwanki ko kuma sauran ƙawayenki ba. Kuma galibi mata musamman masu ƙananan shekaru sukan ɗauka ƙawarsu ta fi son su ma sama da uwarsu, don haka shawarar ƙawa a wajen su na da muhimmanci sama da shawarar uwa. To wannan kuma kuskure ne, babu yanda za a yi uwa da ta haife ki wata ta zo ta kasance sama da ita a duniya, wannan ba gaskiya bane ba, don haka sai a yi hatara. Ba ma ka ce mun tibu.
Ya yi raka'a ta biyu, ya yi sallama, sai aka yi subhanallah, sai ya tashi.
sai kuma a raka'a ta uku kuma sai ya sujada da sai kuma ya sallama. To duka dai wannan dai in dai da zai iya fahimta rikicewa ne dai ba a san dai me ne ya faru ba, shi ne kadai zai iya bayanin me yasa ya samu kansa cikin wannan hali. Amma a nan take tunda yana zaunan bai riga ya tashi ya tafi raka'a ta uku ba, da abin da ya kamata ya shi ne sai ya kara raka'a wato sujada ta biyu, sai ya tashi sai ya kawo raka'a ta hudu, sai ya zauna ya tahiya, sai ya sallama, sai ya sujudu baɗi, shi kenan ya wadatar duk wannan ƙare-ƙaren da ya sujudu baɗi guda ɗaya ta wadatar. To amma yanzu aka musan yadda ya yi ba, tunda yanzu ana ba da labarin abin da ya wuce ne, yanzu su ba musan me suka yi ba, tunda dai dole ba za a ce yanzu sun baro wannan labarin haka suna jira sai sun ji wannan fatawar ba. Idan ba su yi komai ba haka a kwaɓe yadda aka kwaɓa wancan abin yanzu ana jiran a ji wannan fatawar sannan a san yadda aka yi. To ka kenan wancan sallar gaba ɗaya ba ta yi ba ne ba, gaba ɗaya ta ba ta yi ba, sai an rama ta kenan.
Allah ya
rahama malami ne ko ya rahama shi ka shikenan a wani wannan labarin cewa abin ya faru kuma an sake sallar ne gaba daya.
Alhamdulillah.
Na'am.
Amma ne ne kuma yana cewa shi dani ne kuma yana da shiga ikidani na kwana 10 amma yana da jarrabawa a cikin kwana 6 shi ne ya fito ya yi da jarrabawa ta kuma ya koma cikin da yake dani.
A ai dabaran ka fito zai tuka ya ruji bayan shigar su kafin ba a fita, sai dai in za ka kafa shi ne kai na kwana uku daban ka fito ka gama, sannan kuma in ka gama jarabawa sai ka sake shiga kuma ka yi sauran kwanakin da suka yi saura, wannan ya halatta tun da lallai bane sai kai kwana goma a jere gaba daya.
Allah ya ba zama na mamarkin baya na cewa shi ya halatta wata ba musulma ba ta yiwa wata ma na fito.
A'a, bai halatta ba wadda ba musulma ba ta gara tsoron musulma bisa ga zance wanda yake mafi inganci cikin zantukan malamai, don gashin mace tsoron ta ne ba a san wadda ba musulma ba ta gara tsoron ya musulma sai in ya zama larura kamar rashin lafiya. Abin da yasa dan gashi tsoron ne kuma yana daga cikin kwalliyar ya mace, idan ta ga gashin ne ya burge ta tana iya ba da labari, ko wajen ba da labari ta iya ba da labari ga wanda ba musulmi ba ko ga namiji wanda yake fasiki, kai matar wani tana da gashi shi kuma wannan na iya darsuwa a zuciyarsa, ya zai yaga matar wani, ya zai yaga gashin matar wani, daga nan kofar fasadi na iya faruwa. Wannan shi ne dalili, ko mace musulma fasika ce ba a san a ba ta kai ta gani dan ka taje ta ba da labari a wani waje ballanta na mace kuma wanda ba musulma ba. Wannan dai yana cikin ababai waɗanda suke muna sakaci da su dan mu san su ba a addininci. Na'am.
Allah ya rahama mutane a dai da wasu da shi da mun tambaya shi ne kuma mata da su masu zuwa da mu
sai su lura wasu musulman su buɗe wurin gyaran gashin mana da kansu tun da dai sana'o'i ne wanda kuma ana samun kuɗi da su, wato mukan zama wani gidadawa komai sai waɗanda ba musulmi ba za su yi mana, wannan gidadanci ne. Ya kamata mu karfafi matan su kansu su buɗe wajen waɗannan sana'o'i, ko da yake matsalar da ake samu shi ne waɗansu malamai kuma a wuri ɗaya da suke ba da mafata wanda zai yi salon ɗan masu ta shiga jahannama amma ta wanka a jahannama. Haka wannan ita ma wata matsala ce ta daban, da aka samu waɗansu malamai da suka zafafa wajen zuwa salon ɗan masu kamar an je duk wanda zai kamar ta shiga jahannama gaba ɗaya, wanda wannan kuskure ne cikin ado da mata suke yi da kwalliya da suke yi. Ko shakka ba akwai ababen da suke na haramun amma akwai ababen da suke kuma na halal, to sai a tantance wanne ne na halal a ba su dama su yi, wanne ne na haram sai a hana su. Yanzu misali ƙarin gashi haramun ne, gyara gyaran ido a aske ta haramun ne, wannan la'anta ta zo cikin hadisi, gyara ushiriya wannan haramun ne, da nassin hadisi la'anta ta zo akan wannan, to ka ga wannan duk sai a bin nan. Amma yanzu kunshi abu ne mai kyau, mata har na annabi sun yi kunshi sun yi lalle, sannan mace ta gyara gashin kanta wannan ba haramun bane ba, amma mace ta yi bleaching dan ta karawa kanta fari wannan haramun ne, ya shiga cikin ta da yarda adama dan mace ta yi shampo ta gyara gashin kanta wannan bai zama ta da yarda kalkillah ba, tunda gashin baya dawama haka. Yanzu za ta je ta gyara gashin kan yayi kamar na Turawa, amma da an jika shi kwana biyu kuma zai koma yadda yake da angulata koma gidanta na zamiya, a sai ta zama ta da yarda kalkillah ba, saboda haka wannan ba za a ce ya zama ta da yarda kalkillah ba, ta da yarda kalkillah abinda zai tsaya a yadda yake, saboda haka wannan shi dai kamata mu yi hattara. Dan haka ya kamata a ce su kansu mata musulmai su buɗe wurare na kula da gyaran gashi ɗin ko tsaftar mata ko kwalliyar mata wanda za su rinƙa yawa ‘yan uwansu kuma ya dace da tsafta, a wurare haka da aka ci gaba da yawa kamar za su gani kamar a Kaduna kamar a Kano akwai inda za ka ga mata musulmai din sun bubbude suna yi kuma ba ka yarda namiji ya shiga wajen mutum zai kai mai karsa amma ba ya da inci ya shiga wajen sai dai ta shiga a yi mata ya fito ta fito ta same shi a mota sai dauke ta tafi to ya kamata da irin waɗannan a samu buɗewa har akwai ta uwa da ta buɗe wa da take gina wani wuri kato ne ba a Kano ta kai ne na gani dan ta nemi shawara a musulunci mai dace da mai bai dace ba wurare sosai na kwalliya ga mata wurin ya ba da ƙaye sosai da sosai a turai ta ɗauko hoton abin amma ta zo muka zauna muka yi tebulin din shi ma ga inda ya dace da musulunci muka sani ya dace nan bai dace ba kuma ta rushe sosai wuri na kwalliya in dai matar ka ta fito shi kenan kawai ba magana wuraren ƙayatarwa sosai da kunshi ne da menene komai da komai da sauransu to kaga wannan yana da kyau haka yana da kyau haka dan kwalliya din yana da kyau dai ko mutum yana da kyau ba sai kara da wanka ba
Allah ya mutu malami har yanzu mun ga mutane da zuwa da nan da kuma son shi ne na dina da ake yi mata a taba ko hannu ko zuwa nan aka samu madalo da sabuwar wannan doya
ya ga wannan barnaci wannan haramun ne haramun ne haramun ne haramun ne ba kai shi ne haramun ba shi ne mijin da yake yi shi ne haramun wannan kuma duk fitila sai da bature ya kawo yanzu hali na gidajen kwalliya da ake yi a turai sai ka samu in namiji za a yi masa kwalliya mace za ta yi masa in mace za a yi wa kuma namiji zai mata kaga wata barna wai shi namiji ba wanda zai gane ya yi kyau sai mace ce za ta gane ya yi kyau ita ko mace ba wanda za ta gane ya ta yi kyau sai namiji saboda haka sai namiji ya je wurin yara wa zai aske masa gafin hamata ya yanke masa farce ya aske masa kaza ya yi masa kaza ya yi masa kaza wani mace za ta yi masa wa zai masa tausa duk mace za ta yi masa kaji wani suke yanki sannan wai kuma ita mace wa zai mata wannan wani namiji zai mata kaga da wannan khutuwatu shaytan kenan da Allah ya lata ta ga khutuwatu shaytan wannan ko ba ga halanta ba wannan ya kamata mata ne zasu yi wa mata kai shi
Allah ya ba wa tsana ne mai tambaya na tambaya ne game da jinin Allah a wata Ramadan shin an ce ta ga ta azumi ko kuma azumi ake rama
ba azumi ake rama babu wata sadaka da jinin Allah da jinin biki dukkanin su mace za ta rama adadin kwanakin ne da bata yi azumi ba
Allah
ya bada malamai kan bayani da kana cewa shi ne ya matsayin da zai tawa da mutaba a cikin a bayan sallah a musulunci ya zo a sunna ne ko kuma akwai lafiya dai bai zo a sunna ba ko da shi Usman dan fodo ya ce bid'a ce
da shi
bayan sallah farilla da bayan sallah ma
an ce assalamu alaikum da sallama alaikum da sallama wannan bid'a ne ba da filiskin sunna a yi da bayan na ci gaba cewa bayan da ka hannu bayan
daga hannu a yi addu'a bayan sallar farilla ya saba sunnar manzon Allah bayan sallar nafila shine ya dace da sunna a bayan sallar farilla manzon Allah yana yin abin da ake kira du'a wa ibada addu'o'i na ibada shine azkar astaghfirullah 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 allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalal wal ikram ya karanta qul huwallahu kafa uku qul a'udhu bi rabbil falaq kafa uku qul a'udhu bi rabbin nas ayatul kursi سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله اكبر والله اكبر 34 ko kuma ita ma 33 sukun na la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamdu wa lahu kullu shay'in kadir da sauran ababan da suka tabbata a cikin sunna manzo Allah su kadai yake in ya gama shi kenan amma idan an gama sallar nafila ko ba a yin wadannan sai annabi ya daga hannu sai ya addu'a wannan shine bambanci tsakanin farilla da nafila
da Allah ya rubuta mana mai tambaya wannan mutanen da na so a ga ku nan ya rama ta da wannan da suke kiran madatsan kaya musamman ma a wannan lokaci
haramun ne ya mace ta sanya kaya wanda zai matsa jikinta ya rinka bayyana tsarancin ta manzo Allah ya nuna duk wanda tayi haka la'ananne ya ce har kuma yace kila anuhunna fa innahunna mal'unat ko la'ance su in kun dan su domin su din la'ananne ne manzo Allah ya faɗa haka dan kausa su harshe gare su dan haka duk wanda take fatan tsira a gaban Allah ranar tashin kiyama bai kamata kai haka ba haka kuma bai kamata ta kyale yar ta ko kanwar ta kai haka ba anan gure ina da nan laifi ne na iyaye domin duk uba mai kula da tarbiya bai kamata ya kyale yar ta fita akan haka ba idan kana da ya'ai kai ne zaka san irin dinkin da ya kamata kai dan kana zaka soyayya tamfar kai zaka soyayya din kai zaka soyayya shabbir kai zaka soyayya lesin sai kai kaya wadanda suke na mutunci babu laifi kai kayan ado dan rukuni ne na ya mace dole sai da ado amma lokacin da za ta fita sai ta sanya hijabi in ta je gidan da za ta je unguwa ta linke hijabi ta ajiye kai ta danta ciki amma ta fito kan titi kamar da wasu je zaben sarauniya yake tana nuna ado wannan haramun ne kuma tana cikin la'antar ubangiji duk wanda kai wannan ta tabbatar tana cikin la'antar Ubangiji tun daga lokacin da ta fita har ta koma gidansu. Na haka ya kamata a yi hatara.
Ainihin malamin tambaya mata wani cewa wannan mai shi na zuwa yau ɗan uwa mata da gaske da kuma da suke wuya kan da hijabi. Sun da wani abu jari ma wani ayi da za a ɗauko shi a zuba shi a kara da hannu a yi tsawo ne. Sannan har yanzu tana so a yi magana a kan irin mata da ke mutuwa da ake kare da kanta ko ma yana nuna koyinta.
Wannan mutane da yawa suke yin tarayya akan shi irin wannan sukas din. Na farko dai iyaye, na biyu ita yarinyar da ta sanya, to wanda ya fi kowa barna a ciki wallahi ta wallahi kibar hu telan da ya dinka, wallahi ta wallahi kibar hu kenan, shi ya fi kowa laifi idan an tashi gobe kiyama idan shi ya buɗe kofar shaitan. Don yanzu da wanda ya sai da giya, da wanda ya dakon giya, da wanda ya sha giya, da wanda ya daka giya, waye wanda ba lanin newa ciki akwai? To wata ta yi tsiraici, wani kuma shi ne ya ɗinka tufafin a ji a tsiraici, shi ya kawo yayin ma waye fi shi barna don Allah, ina wallafi ta wallafi bara ku. Don haka idan an zo an ci layi wannan ɗinkin karka yadda, don haka telolin mata ina zai idan ba su yi hankali ba a cikin wannan zamanin da muke ciki suna daga cikin waɗanda za su yi hawa hala gaba kiyama in ba sun tubo ba. Kuma abin da ya fi ƙwarar da gaske yana daga cikin aikin ɓarnan, don saboda kayan da ake wanda za su bi jiki kai ka san babu yanda za a yi a auna wannan ɗin in ba ya ɗaura tef ɗin a kan jikinta ba, ya ɗaura tef ɗin ya bi ta ƙirjinta ya bi ta kwankwasanta ya bi ta jikinta cinya ta ko'ina, haka zai riƙa auna tef ɗin a jikinta. Wani zai minti goma yana auna ta, in yana da alwala kafin ya gama auna ta alwala ta kare, na tabbatar kafin ya gama auna ta alwala ta kare, to wannan wanda irin awo ne yake da wannan saba wa Ubangiji bai halatta ba, bai halatta ba.
Ana yi wani zamanin da ya yi ne a kan hukuncin yayin da ɗauka yayin da ta musulun da ya yi suke musguna mata yaya zan yi a ɗaukar mai yayin da ta zauna a gabana.
In kin samu damar ɗauka ta ki ɗauke ta mana, ki ajiye ta a gidanki ko iyayen ba su sani ba, don ki ci ta addininta ki kula da ita. In kin yi haka kina da lada mai yawa, ki ba ta ilimi ki ba ta tarbiyya. Irin waɗanda suke ɗaukan ilimin wannan babban abin da ya kamata su lura da shi bayan sun ɗauke su ba su ilimi, kar su ɗauke su kuma kawai su ribace su wajen yi musu aiki kaɗai a gida, a'a lallai su ba su ilimi, babu laifi su taya ku ayyukan gida amma kuma ku ba su ilimi, dai idan ba ku ba su ilimi kun ci amana su. Ya kamata mu gane wannan.
Amma da ya halatta mace ta fiya wa mijinta baya idan ya kira ta shi fita, idan mijin yana wani kamar da su ko kuma bai yi kasuwa shi ba.
Kuma abin da ya hada ba'a wanda ke kina wallahi gaskiyarsu akwai mazarin da suke haka, kaga wannan ba saɓo ba ne ba, wato ƙwatar haƙƙi kenan. Wannan wani ɗan ƙaramin demonstration ne don ƙwatar haƙƙi, babu laifi ta ce ba wai na ƙi ba ne don ba kai wanka ba ne. To amma abinda wani mai hikima ke cewa, idan za ka iya cin nasara ta hanyar ruwan sanyi, to kake ce sai ka ci nasara ta hanyar rigima. Yanzu wannan rigima ce kika nema, akwai kuma hanyar da za ki bi ki ci nasara ta hanyar ruwan sanyi. Ya za ki ci nasara ta hanyar ruwan sanyi? Idan lokacin sanyi ne a wannan lokacin ki ɗumama ruwan ki tun kafin ya zo, yana zuwa kika tare shi. Bawan Allah wallahi ka gaji, da ma na san dan maka ruwa za ka yi wanka, kika kama shi kika tsire masa riga kika ajiye masa kuka tafi ko yanzu in tuɗa ka, wallahi ka gaji baban Sadiqa. To kaga dai baban Sadiqa ne yake dole ya dole wanka, kin ga annan gurin ba tare da kin daga takobi ba, baban Sadiqa dole ya wanka. Kar kuma yanzu in biji kwano ko akwai baban Sadiqa ne yake. Ina ga wannan za ki ci nasara ta wannan hanyar, wallahi mata kuna da makamai da dama, amma na lokaci shaitan ne yake hana ku yin amfani da su. Ba wanda yake da ragwanci irin mace, ba kuma mai karfi irin mace, haka wani mai hikima yake cewa, yake cewa ba mai karfi irin mace, ba rago irin mace. Yake in za a haɗa kwanji da kwanji ragwaje ne, amma in suka yi ado suka fi kamara irin tasu, suka kalle ka, suka canza ganin ido, to kuma sai daga kai mai karfi din gaba daya makamin ka da sun zube damar da ka ta kwanci gaba daya. To amma ku ne ba kwa yin amfani da wannan damar, ba haka matukar za ki iya cin nasara ta hanyar lumana ba sai kin ci nasara ta hanyar fada ba. Amma ina fada muku
a hakikalin gaskiya da yawa daga cikin mazaje wallahi tallahi karamai ne karamai na ƙarfi don mutumin da zai je ya kwanta a ɗakin matarsa lokacin da zai barci bai wanka ba wannan karamai ne na ƙarshe ba duk namijin arziki lokacin da aka ce bayan isha'i yayi ya shiga gida farkon abin da zai fara yi wanka wani kafin ya ci abinci wani bayan ya ci abinci yayi wanka ya ɗauki man goge haƙora ya goge haƙoransa ya shafa mai ya shafa turare ya cire wannan kayan jikin nasa ya sa kayan bacci kuma kayan baccin da zai sa duk lokacin da ya kwana biyu ko kwana uku yana sawa to kuma sun yi da ciki nan ba wai sai kaga annakiya a nan gurin ba kamar tubufan mai tsire ba haka ake ba ba sai kaga annakiya ba kwana biyu uku sun riga sun canja sai ka sa waɗansu ya kamata kayan baccinka biyu uku huɗu biyar ko ma sun taka gurgurdan wadatarka kana wankewa kana sanya turare kuma kullum ma ba turare iri ɗaya ba yau ka sa wannan ta ji kanshi daban gobe wancan daban jibi wancan daban sai farin gari ta maro wani ne daban kuma to din duk iri ɗaya ne duk ɗaya ne to amma har kai ka zo wanda kai haka ba kai abin nan ba ga gashin hamata ga ba kai wanka ba ga gashin ka baka taje kanka ba ga gelu baka taje ba kamar burushi kawai ka tafi ka wani karkuji da kai to ya za a zauna lafiya da kai wannan ba daidai bane ba wallahi tallahi manzo Allah ba haka yake ba kuma duk sahabban manzo Allah ba haka suke ba sun fi kowa iya ado sun fi kowa wai mun sai mai karanta sai mu dauka wai karantar kuma wai ta karantar tsoron Allah har ma idan mutum ya ado sai wai yayi ado wai na yayi ado na je wani ja ka ce wai kaga yayi ado ba ruba malami ba nake Allah ya isa wato su malami ma ba ta ado kun dauki addinin ma kazanta wato kun dauki addinin gargajiya wannan su suke cutar ma da musulunci a kasa gane musulunci ba wanda ya fi manzon Allah tsafta manzon Allah akan gane yaro a Madina in manzon Allah ya dafa kansa sai ya wannan yaron yayi ne yana kaisi a cikin garin Madina saboda ba abinda manzon Allah ya fi su irin turare manzon Allah in zai yi baki tufafin karban baki ma daban tufafin karban baki wani sahabi ya ce na zo cikin masallaci lokacin da waɗansu ƙabilun Laraba suka zo shugabanninsu ga Abubakar da Umar da manzon Allah yake ne gamsa a cikin wani tufafi da ban taɓa ganin irin tufafin ba a rannan sai a rannan kowa cikin kwalliya ma'ana wani kuma suna ɗauka cewa wai kazanta ma kamar wani rukuni ne na addini to ya zame da fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirina wa thiyabaka fatahhir Allah ya sa mu gani
Allah ya ba tsamarin an yi magana da bayin mace da yake iya yin sai da ba tare da halin ba mai tambayar na cewa to misali tana wata makaranta ko haya in ci ne kamar jami'a da sauransu sai aka tura wa yawa a ne tsohon ya ɗauko ta a mota da juna ya rage mata hanya ko zai da izini da mutum da wannan harkar tafi wani
an ko miji ya yi izini ya bai halitta ba muharramin da rashin wancan dole ko muharrami ko miji ai matsalar fatana da girma ba wato rayuwar ta mace mun ɗauke ta da nesa sosai da sosai da addini mukan yi sallah ko shakka babu da azumi da zumunci da ragon suna da sadakar uku da wadansu abubuwa wannan duk muna yi wadansu abubuwa da wanda suka halatta da mu ba halatta ba amma yadda muke tsara zamantakewa tana buƙatar gyara zamantakewa tana buƙatar gyara sosai da sosai ba da hanya wannan bai hawaye ya rage mata hanya wannan bai halatta ba muharramanta ne ba muharramanta bane da haka bai halatta ba za ta yi hira za ta yi masa dariya zai mata dariya zai iya sha'awar ta shi ba mala'ika bane ba ita ba mala'ikiya bace ba
amma nan da yake yanayi ne na abin da ya shafi mata musulmi kuma ya danta ko aure sai ruwa tana cewa yaya matsayin iyayen da aka kai musu sada a jiyarsu suka ce ya yi kaɗan amuran
eh suna da dama su ce sadaki ya yi kaɗan ko a ƙara ku suna da dama don sun yi haka laifi ba sai dai kawai abin da za a tunatar da su don ya zama san ba nawa ne aka ba su muka sani gari ya aka gama su ko 700 ko 1000 ko 2000 ko sani ba amma dai duk da shi sadaki ba a yi masa iyaka ba ta fuskar yawa manzo Allah ya nuna cikin hadisi ingantacce yace auren da yafi albarka shine wanda sadakin sa ya zama takaitacce wato wanda ba a wahala ba da yawa auren wanda yake yafi albarka ba a san miji ya wahala da yawa shi kuma wahala ya danganci halin mijin wani sai ya kashe 50,000 bai wahala ba wani ya kashe 100,000 bai wahala ba wani kuma 10,000 ma ya wahala wani kuma 20,000 ne bai wahala ba wannan wahalar abu ne da ba yadda wani geji sananne akan kalli samun shi wanda yake mai aure din wato za mu ga tattalin arzikinsa shi mai aure din sai mu ga menene abin da ba mu wahalar da shi ba sai mu dora masa to wannan auren ya fi albarka
Allah ya gaba ta malam tambaya ta kashe saboda lokaci a shin da gaske ne mutumin da yake tafiya da iyalinsa a baya kasar abincin da yake?
A'a, ba da gaske ba ne ba. Idan iyalinsa na zaune ne a gari, kamar yanzu a ce misali ina da mace tana zaune a nan garin, famanantili a nan garin take zaune dindindin, sai na zo nan garin ba zan yi kasar ba. Ina da mace a Maiduguri tana zaune dindindin, sai na je Maiduguri ba zan yi kasar ba. Amma an ga yi cewa latta nan garin, sai na zo nan garin da matata, ni da fi duk kasar zabi. Na je Maiduguri azumin Ramadana ni da matata, ni da fi duk kasar zabi ta yi har mu dawo. Ina fata an fahimta, kai da ita duk matafiya ne, amma kuna zaune a garin ko ita tana zaune a garin, kai ka je ka dawo. Kaga wato hadisin idan ka je ka zama dan gari, dan matar ka tana zaune a gari, wannan shi ne ake nufi. Idan ita tana zaune a gari, idan ita matata ta zo inda nake, kamar misali ni ina zaune a Kano, ina da matata tana zaune a Damaturu famananci ne, sai ta je Kano wajena za ta je ta dawo. To tunda ni mazaunin Kano ne, idan ta je ta gurin aikin ma gida ne, saboda haka ita ma ba za ta yi kasar, ba za ta cika sallah ba, yadda ni ma idan na zo nan gida ne. Magana cewa kasar kwana uku ne ko kwana hudu ne, haka waɗansu malamai suka faɗa. Amma manzon Allah ya zauna a Makka ya yi kwana 18 yana kasar, ya je Tabuka ya yi kwana 18 ko wajen 20 ma yana kasar. Da haka dan ka yi kwana 10 kana kasar ba kai laifi ba. A ita kuma manzon Allah ya yi haka.
Allah ya ba ta malam daga ƙarshe. Akwai a masu bukatan addu'o'i na alheri, akwai wanda suke neman a yi mata addu'a ba su da lafiya, Allah ya ba su lafiya. Akwai masu neman aure a yi musu addu'a, Allah ya ba su mata da mazaje na gari. Akwai kuma masu bukatu na alheri a roƙa musu Ubangiji, Allah ya kammala musu ko mana gaba ɗaya albarkacin wannan wata na Ramadana. Sannan kafin addu'ar muna ba wa waɗanda ba mu karanta kallon saƙon ba cewa an ware ranar aikin Lahadi da zama rana ta musamman don an ta tambayoyi ne. Akwai malamai da za su zo ga wannan insha Allah a mako mai zuwa, ne wanda ya ma amin a shugabance mu da addu'a.
To dukkan wanda suke da bukatu na alkhairi Ubangiji ta'ala ya biya mana bukatunmu gaba ɗaya, mazan da matan mu, masu neman aure cikin mata Allah ya azurta su da mazaje na gari, cikin maza Allah ya azurta su da mataye na gari, kuma malamai waɗanda suke kokarin karantar da mutane addinin musulunci Allah ba su ƙwarin gwiwa ya albarkaci gidajensu, masu taimaka addinin musulunci ko da dukiyarsu ko da ikonsu Ubangiji ta'ala ya taimake su. ربنا لك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعل لنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
قالوا هاي ما نجرتا لا أرجسنا بيوم عبادة كنا كنا حافظة من الجيد كنا أسأل جيدي وأنا وجل أسأل جيدي كو أسأل سري وأنا ما يسمينا كفسر إيجي وأنا كما لما يسكر فسر أسري سيوا ظننا نجلي idan miji baya nan suna tsare masa kansu kuma suna tsare masa dukiya, ba ta yadda dukiyar mijinta ta salwanta, ba ta wulakanta abinci, ba ta ɗaukan kuɗinsa, ba ta kaje aljihunsa, ba ta ɗaukan wani abu da yake saba da izininsa ba. Sannan kuma za ta kare kanta, ba za ta yi magana da kowa ba, magana ta kwarkwasa ko ta sallata kai, ba za ta yadda wani ya mata murmushi kamar yadda martanin murmushin da aka yi mata. In za ta yi magana, magana za ta yi ta gaske, ba magana da ke nuna tana sa aure wanda take magana da shi ba, don tana son ta tsare mijinta. To wannan shine hasu da kuma lugaji masu cewa ya asiri miji lokacin da bayan su tsare kansu tsare dukiyarsa. Wannan kuma malamai suka ce hasu da kuma lugaji na nufin lokacin da suke tsarewa miji asirin sa da suka sani. Akwai wani abu na aure wanda ba za ta iya sani game da mijinta, ya war mace ba ki ba ma ta ce da ta tana kallon labarin mijinta tana kallon, amma yayin mace ita ce wadda ba ta da wani aure mijinta. Barin ba ku ce kisa kaɗan, sai su rahu lissabi ɗaya daga cikin tabi'ai har ma kowa ana kuna ta alƙadi, wanda shi ne da alƙali a Hausa, saboda ya shekaru 60 yana alƙalanci, ba ya shekaru 60 ba, shekarun alƙalanci kaɗan shekaru 60. Babban malamin da cikin tabi'ai matsalan su ke da sosai da sosai, ya yi aure wata mace wadda sai ne ya ɗaya darbe ya aure ta. Tana zuwa a galan barci bayan ya yi abubuwa da ya kamata ya yi na tarbar matarsa, ya taɓa hannu ya tsira kanta sosai da kasa karkai gargawa, sai ya ajiye hannunsa sai ta cigaba da innan hamdulillah muhammadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi yadda da kira kallon shi da shi da shi da alƙalin shi ya ga sai mun Allah ya gida yadda ko ai ce da ni kan Allah kike ni kana da kike da gani a wani gida na tashi a wani ne na rayuwa daban Allah ya tsire ni gidanka kai ma a wani gida ka tashi a wani rayuwa ta daban kai ne ka hadu da kai daga yau ne har kafin farko na rayuwar mu zai fara ni ne kike so mu ne ba ka so ba na mun abubuwan da kike so ba na mun abubuwan da ba ka so yana da wata kuke kana da makwabta su a kake sun da su zuwa da kake sun da su kana da yawa su a kai da su zuwa gidanka su a kai da su zuwa gidanka da kake da mai fata mata kake ta dinga yin sai da kai ne da kai ki ya yawa mu in ya ka sun da a zamanan ni da kai da ka dace ka kana ta ga da balan kana ni ki na sai fara yin alhamdulillah dan ka ne mun fata mata a da dama wanda yake so ka gaba ke da mai kaza ke da mai kaza duk yana mata da tausiri sai ce abin da nake so da ke duk yadda nake da wani kuma kirki ina da wata katawa to ke ganin mai dai mai alheri ne da kika sani amma mai tsayi sai ni na da mummunan hali na wanda bala da kika sani ba duk mutum a duniya yana da kafir asiri to ba wanda zai yi wa ya rufa maka asiri a duniya irin matar ka don kika zata fi kowa sanin ka saboda na haifar da ta haife ka yanzu duk wanda yake da tabo a gaban bayan ka anan da mutum ba riga ta rufe amma na kasu ta san yana da tabo kuma haka ba duk wanda yake da tabo a hana fasta ba ta fasa riga ta sani duk wanda yake da aibu a dogo wata area da ba wanda yake ganin sai na fasta in ta riga ta sani to wannan shine asiri sannan da ɗan halaye duk matar da za ta kuna kokarin fallasa abin da yake ɗorewa da ba wanda yake ne da ita ta mijin ta da abokan sa ko ƙawayen ta ko sauran ɗan uwan ta to ko ta kala da wannan baka dace baka tantance ta zama matar aure ba da haka har zata mun gani ɗin yana da muhimmanci daga na akwai suka ta tuba kana har magana yawan tuba don tayi laifi ko tayi laifi wato baya zama ka'ida a rayuwar aurayya wani ne garin yake da jeje ya tafi hannu ta da bin yake laifi ko rake bin laifi wannan ne zai yi ba dole ka yi laifi dole ka yi laifi dole ka ka fara dole ka ka fara ka amma abin da ake bukata idan na yi laifi ina mai laifi na ne in karba in kuma alƙawarin da zan kuma ba ita ma idan ta yi laifi ta gane kuskuren ta ne ka fara ta ne ta karba ta dauka ta gara ta ke ba ne zai ta karanta da miji ko ne zai ta karanta da mahaifin ta to wannan shine yawan tuba sannan kuma Allah kalle mutum ya kasance tana haura kanta da azumi na mutum da alamu ko azumi guda uku a kowane wata wannan yana daga cikin sifofi na mata na gari irin wanda Allah ya ce da matan annabi in ba su da abin da suke masa ba zai umarce shi ya sake shi ya canza masa da mata halin irin wannan a tare da shi ya mutalla da kullu an yubdila hu azwajan khayran min kulli muslimatin mu'minatin qanitatin talibatin abidatin sa'ihatin tayyibatin wa abkara ya dauki wato ta'ibatin saboda baya cikin annabi na ambata baya ma dauki fa'ihatin saboda baya cikin annabi na ambata baya amma qanitatin ne cikin abidatin kuma ana sai da qanitatin tayyibatin wa abkara wannan zai da zabin masarake da tafin sai da layar da zabin tare da ta zama da bayara dan yayin da Allah yake dora ta akai lokacin da zaka yi dora da dora da tafin da lokacin da zaka yi dora da bayara haka Allah ke kaddare maka ba haka maka zaka ga nan bari in cigaba da zama da dora ko bari in cigaba da zama da bayara haka ne kaddara shi ke kawo maka wannan ba za ka ta gani sannan kuma a fitar maka ta gari ta zanto ta iya soyayya wa kuma mai dalili dan da zaka ta iya maza Allah ne faɗa yace ala ukhbirukum bi kulli sa'ikum fil janna kuna fa'in ba ku labarin mafiya alherin matan ku da ke cikin aljanna ta hadin da ke eh yace kullu wajibul walid dukkan wata wajib ga ma wajib ir soyayya sannan walid ma haihuwa ila gadi da zai fa qalat hadhihi yadi fi yadik la aktahu li bintin hatta tarda idan ta ga mijin ta ya fi ta fa ta shi za ta ga hannu na kaura cikin hannunka wallahi da zai yi tozali da bacci ba har sai ka yadda yi daga cikin ka har sai ka yadda har sai ka yadda da mai da kuma hakika ya ce maza Allah ta wannan mutum ne mutum sai ya take yi bin Allah da kafarta take ne mijin ta kuma ya ce mata in ta mata ba daidai ba idan ta wannan da cikin fara ta gani amma ta zama haihuwa wannan kuma da yana daga cikin manufofin aure a haihu din kuma maza Allah ta zama bin wadi bin walid da yana mutakalin bikum al umma wa al qiyam kuma kana qala sallallahu alaihi wa sallam ko ayyuna ma ta da haihuwa ko wadin da suke son ku dan ina ta yi takarar wannan al umma da ku a ranar tashi kiyama ya za ka gane mutum haihuwa in ka kalli dan gaske mahaifiyar ta ko yarta ko kan wata ko ga zuriyar gidan ku zuriyar ku ta ilimin haihuwa amma idan kun tunda mutum haihuwa a gaban ka ya da gane da in ku da bayar ku kila fata haihuwa ki ta gani amma da ya da ku ilimin haihuwa to sai in ka kalli bayin gidansu daga nan za ta ɗauka cewa ita ma haka ake tsammanin ta zama. Manzo Allah sai ya faɗa cikin hadisin daban yace alaikum bi sawa'idin nisa fa innahunna atwadu aqwaman wa amtaru arhaman wa aqsalu aqdaman. In kun tashi neman aure ku nemi kan mata waɗanda ba su yi aure ba fa innahunna atwadu aqwaman bakin ku ya fi ƙarfa ya fi ƙarfi wa amtaru arhaman mahaifarku ta fi zama rabin da ta karɓi jariri wa aqsalu aqdaman sun fi ɗumin jiki. Hakan ya Allah dai ka gori ya tabbara har ka kuma 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 ka tabbara dumi ya ne ya haka haji ka tabbara amma gori ya Allah haji ka gora ya bada shi ke jama'a haji ka ya ce abin da ba ne ke nufi kace mana kasa dan haka bane ba man Allah ya faɗi wannan hadisi ba inda muka iya kina faɗe da haka amma kuma daga ra'ayi kuma da hadisin jabe hadisin jabe kuma cikin Bukhari yake jabe da Abdullah ya aure man Allah tambaye a dukkan an tayyiba بدوا كده دورا يتي طيبه ما اول دورا ني ثم قال لك هل ذكر الفلائدها وفلائدك يتدا يتها وتدا هوت اما ما بدوا تاورا كلمه واسا كلمه واسا كلمه داريا كلمه داريا ان جاءك ان عبد الله يتي لا جنا يا لك يا برني قني جداك دكو دكو ثم يقولن ان قالوا وتن قالا كنا وهلا لو انت كنت اوي بدوا كحدا كده ان ما تجد ابوك ده اكبر منك ta kara ta gani mai bare da kuma kana da ita ma ka tafi da katan gyara to ga ta gyara dan ta ga kuma ta amince mun kira sun gurbata ita da haka sun nemo ba zai rawa.